السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 27 ko da 28 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda dace da yammaci na 14 ga watan 2 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, idan ba a manta ba, babi na karshe da muka tsaya a kansa babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Haka ne ko? Yau kuma za mu tafi farkon babi, babu qaulillahi ta'ala inna ma zalikum shaytanu yuqawwilu awliya. Kuma wannan shine darasi na 28 insha Allah. 29. Babu qaulillahi ta'ala inna ma zalikum shaytanu yuqawwilu awliya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wato babi ne da ya kunshi fadar Allah ta'ala inna ma zalikum shaytan. Lalle wancan da aka faku labarinsa shi ne ke sa yukhawwifu awliya, wanda yake yunkurin tsoratar da ku waliyansa. Waliyan shaitan shi ne dukkan mutanen da suke kan tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, suna cikin sani sun zaɓe shi a matsayin tafarkin bi, to sun zanto waliyan shaitan. An gane ko? Yukhawwifu awliya, yana tsoratar da ku musulmai awliya abu waliyansa cewa ku tsorace su, ku da kuke kan tafarki cewa ku tsoraci waɗanda ba sa kan tafarki din. Dan haka fala ta kafu, Allah sai kada ku tsorace su. Wa khafuni in kuntum mu'minin, ku tsorace ni ni kadai idan har kun kasance ku mu'minin. Wannan aya tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu Ali Imran, waɗanda suke bayani dangane da yakin Uhud. Bayan kura ta lafa, musulmai sun jiga ta kwarai a wajen wannan yaki, kafirai sun tafi, musulmai sun jiga ta suna jin takaici da jimami na rashin mutum 70 da suka yi a wannan wuri. Ga kuma waɗanda suka samu raunuka a ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cikin haka sai kuma ƴan jita-jita suka ce ai ga kafiran Makka can na kokarin karkato akalansu su dawo su sake muku farmaki. Ƴan jita-jita lokacin da aka faɗa musu mai haka ba su damu ba, ba su tsorata ba, sai suka ƙara jajircewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har sun dawo to mu ma za mu tsaya mu fuskance su, ba mu buƙatar taimakon kowa sai waɗanda aka yake kuɗin da su, kar ma wani wajen mu yace zai taimake mu. Inna Allah ta qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يا عند اكل فيهم مسلمين جاء ابو سفيان لما كان الناس داووا فوق فاتكاهم فمشي وانما كانت تتقارى مسلمان تتقارى مسلمان فتوى اكان اكيدر ba abinda suka ce sai fadin su hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya isa mu koma da Allah da abin dogara. Allah ya fanqalabu bi ni'matin min Allah, sai ga shi ko sun juyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah shine nasara. Wa fadlin, da kuma wata falala shine ganima. Lam yamsashum su, babu wani abin ki da ya shafe. Wa taba'u ridwanallah, dan sun bi yardar ubangiji. Wallahu dhu fadlin azim, Allah ma abincin falala ne mai girma. Innama zalikum wannan labarin da aka dauko shi aka kawo muku dama labari ne na shaytan yukhawifu awliya'ahu, da yake kokarin ya tsoratar da ku waliyansa. Haka shaytan yake kokarin ya nuna muku kafirai suna da karfi, musulmai ragwaje ne, kafirai suna da makamai, musulmai ba su da. To dukkan mutumin da yake dogaro kan al-asbabul madiyya, tanadi irin wanda ido ke iya hangowa, ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba wanda yake zuwa daga wajen Ubangiji, to sai tsoraci kafaran duniya. Dan kawai abinda yana suke gani tankokin yaki, abinda yake gani makaman kare dangi, samfurin suka rokoki jiragai masu aman wuta, wannan kawai yake da ya manta da ƙarfin Ubangiji, wanda idan ya ga dama yuzalzilul arda min tahti aqdami, sai ya jarrabe su da girgizar ƙasa da rurrusa makaman nasu. Wannan kudin ba a takaice dai wannan babi babban dalilin da yasa aka kulla shi dan bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa sai Allah, kuma shi tsoro din nan bangare ne na ibada, yadda ka san dangogin ibada ba a dangina wa kowa sai Allah, to haka tsoro din nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala. Tauhidi baya kammala yace sai ba ta sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa ba jin tsoron kowa sai Allah. Sai dai kafin mu nisa ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri ne, tsoro iri ne, akwai tsoro na ibada shi ne tsoro na zuci, ka tsorati wani dan karya cutar da kai, ka tsorati wani dan karya hana maka wani amfani, irin cutar wadda ba mai iya yin ta sai Allah, irin amfanin da ba wanda yake ba ka sai Allah. Yayin da duk ka tsorati wani kan zai kwace maka wani amfani, ko ka tsorati wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iya sai Allah, to kai kai domin tsoro ne na ibada. Kun bai tsoro da kyau, tsoro ne na ibada. Ubangiji ta Allah ya baka harkar kasuwanci suna gudana yadda ya kamata. Sai wani malamin su ya ce in ba dan zuba da kasuwancin ka ba zai tsaya ba, sai kuma ka tsorati ka kana jin tsoron ku bata da shi dan kare sa maka hannu al'amuran ka da wani. Kaga wannan ka tsorati wani tabut da cikin tsawari saboda ka kai kai kana cikin harkar ka ta kasuwanci suna gudana, Allah ya sa maka albarka yadda ya dace, ka samu mukami cikin harkar gwamnati daga manka sanin Allah da dace wa, sai wani ya zo ya ce maka shehi wani ne ya daure maka kindi, shehi nan ya yi shekaru 100 da mutuwa ko shekaru 200 da mutuwa, cewa ai idan ka yarda ka bar tafarkin sa ko dari ka, to al'amuran ka za su iya dagulewa dan ba a saba wa waliyin Allah, ba a saba jikokin annabi, ba a saba salihan bayi, sai kai kuma ka tsayu akan wannan tafarkin nashi dan jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasance za ta dagule, in ka bari za a kore ka daga mukamman da kake kai a kan gwamnati. Jin tsoron wannan shehi ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya ce maka shi ke Allah, idan jin tsoron wannan tafsirar wannan kai kai kun fahimta da kyau, wannan shine tsoro kare na farko, irin wannan haƙƙi ne na Allah kika, ba mai cutarwa ko ya amfanar kai Allah ta waɗannan babuka da muka ambata, ba mai baka gafara ba, ba mai azabtar da kai da azaba ta ki, ba mai arzutawa ta ki, ba mai talautawa ta ki, haƙƙi ne na cikin kai tsoron wannan wannan. Tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na jadi, tsoro na dabi'a wanda an dabi'antar da dan adam akan sa, tsoron da aka halitta dan adam aka dabi'antar da shi kan jin tsoron waɗansu al'amura. Akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoron su, akwai abubuwan da mutane suka sha bamban, wani na jin tsoron abin da wani ko baya jin tsoron shi, ko wani na jin tsoron abin da shi kuma dan uwan sa baya jin tsoron. Abubuwan da duk mutane suka yi tarayya akan su, abin da ke cutarwa a zaki kamar wuta tana kore da ladan yan faki suna yin ta'addanci ga mutum, an fahimta ko a zalimin sarki ko mai mulki zai iya zalunta kai maka ta'addanci da karfin mulkin sa, to dukkan waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka dan jin tsoro da aka tabi an tada kai. Kana zaune a cikin gidan sai wuta ta kama wanda ta fi karfin ka dauki ruwa ka watsa masa kallo, za ka tsaya ne ko za ka fita saboda mai ka fita dan jin tsoron sarki ko wannan za ka kai babu sarka. Da nan Musa alaihi salam ya tsoron ka da wannan mutane sa dan kace kake lokacin da aka ba ka baki labari innal mala'a yatamiru da dukal yaqtuluka faqad inni laka min an-nas laki faqarda minha qa'iban yatarqaq sai fito daga cikin garin Misra qa'iban yana mai jin tsoro yatarqaq har ma yana tuya dan saboda ya samu damar tuna ne wa da cikin ai annabi ne amma gaji da Allah ya tura shi ma sai jaka isar masa da manzanci sai inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulu nayi kitan kai ina jin tsoron kar in jiska ki ina jin tsoron da dabi'a ba za ka ce yayi kuskure haka. Lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce ma ta bi yaminka ya Musa menene a hannun ka yake santa ta ce ga shi aka ce jefar da yayi jefar da santa sai dai ki ji tsoro ne balan ma ra'aha ta ta zuka annaha jan walla mudbiran walam ya'ti yayin da yake santa ta zama kibiya me sai fita ku sai Allah ya ce masa ya Musa la ta inni laka billah ya Musa aqbil wa la taqaf awnur la taqaf inni la yaqaf bil muslimin awnur aqbil wa la taqaf innaka min al-amin zuwa ayoyin da suke bayani haka. Lokacin da yazo wajen Fir'auna da mutanen lokacin da aka hada yan tsafi suka hada kayan tsafi fa idha hibalu bumu ithihu yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai da gani igiyoyin da suka watsar kamar sun zama cizai da ya faru fa awjata fi nafsihi khifatan musa a lokacin ma ya aura tsoron rabi'a qulna la taqaf innaka antal a'la wa altima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kayd sa'i wa la yuflihu as-sa'i tsoron ne da dabi'a da haka mutum ya ji tsoron yan fashi ya ji tsoron wuta ya ji tsoron ambali ruwa ya ji tsoron rushewar gida ya gudu ya kudin kare rusa da shi tsoron ne da dabi'a ya ji tsoron maciji ya ji tsoron duk wani abu mai dafi tsoron ne da dabi'a mutum ya ji tsoron ruwan sama kare da ke da haka ya zai gudu gida tsoron ne da dabi'a an fahimta ba to irin wannan tsoron da dabi'a la ya ta'allaqu bihi dhanbun wala mal ya yadan da tuni ya haifar da to wannan shine tsoro kashi na biyu tsoro kashi na uku shine ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wajabta maka dan kar mutane su zarge ka Allah ya ce yi kaza kai ko baka san kai dan me din tsoron mutane ka fahimci wani abu da musulunci ga yadda yake daidai amma a unguwarku da dangin gidanku sun duba haka suke ba kana jin tsoron kar ka aikata abin da Allah ya ce da manzon sai ke su zarge ka dan jin tsoron zargin su zai kai ne sai ka fara kuma ne ya zama wannan tsoro ne wanda yake haramun bai kai matsayin shirka ba an gane ko wanda yake ya aikata haramun dan ba za ka kyale wajibi gudun jin tsoron zargi ba za ka kyale sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka so jin tsoron zargi ma dan kuma sunna wanda su su yi sunna dole za ka yi wata da ita idan ba ka da karfin kai wata zuwa har ka tsora ka dan kar a zarge ka sai baka aikata ba to ba wanda zai ce shirka kai sai dai abin da ka aikata ka aikata haramun wannan shi ne tsoro ko an fahimta ba shi tsoro wanda yake na tsakiya kaga babu lafiya a cikin kashi na biyu babu lafiya dan tsoro ne na dabi'a sai dai suka ce akwai abin da zai zanto wani lokacin sababbin tsoron mai karfi ne ya kamata kowa ya tsorata kamar kamar gobara kamar yan fashi kamar wai duk wanda ya tsorata wannan ai abu ne wanda yake kaida zai iya cutar su amma akwai kananan abubuwan da a dabi'a ne wannan jin tsoron su bayan ko ba ta iya cutar su wannan jin tsoron kawai ne wannan jin tsoron ga dangare wannan jin tsoron bayra wannan jin tsoron haka kananan al'amuran da kila a dabi'a ce ba ta iya cutar su mabirin jayan amma ba ruwa ba ta iya cutar su to irin wannan tsoron sai zanto abin zargi ne ga dan adam yana rushe mutunci ai da kuma ta jin tsoron amma ba ka cewa ya aikata haramu sai dai ka yana rushe mutunci yasa yana daga cikin abin da manzon Allah ke neman tsari yi yana neman tsari kare zanto matsoraci so yake zama jarumi sallallahu alaihi wasallam to fahimta wannan shine sai ba mu damar fahimta duk abin da zai zo a wannan babi da sauran wuraren da zamu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi inna ma zalikum shaytanu yuqawwifu awliya fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala ce sai dai wanda ya kawo muku jita-jitan nan shaytan ne kadai yuqawwifu awliya asalin fi'ilin yukawu yana neman mafa'ulan biji guda biyu farko awliya wato kaga mafa'ulan nabi kina akwai mafa'ulan awwal wanda yake muqaddar yukawwifukum awliya amma sai aka shafi shi da kaddara shi bala taqafuhum karku surace su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har kuma mun ne da gaske karku ji tsoron cewa wannan na iya talauta ku banda Allah yayin da duk ku ji tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba to kun sanya wannan cikin kiyaye da Allah an fahimta ko kamar da Allah ke fara ta tsawon nasa ku tsawon fala ta tsawon mu tsawon ne wale yutim mani mati alaiku wala Allah kun ta tsadu wa iya ya fatabu wa iya ya fatabu da sauran ayoyin dukkan su suna nuna dayan ta Allah wa dubu wa qawlihi da fadin Allah ta'ala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah cikon aya fa asa ulaika an yakunu min al-muttaqin da madin Allah ta'ala inna ma ya'budu masajid Allah dan dai kadai wadanda suke raya masallatan Allah wanda ke raya masallatai na ubangiji man amana billahi ne wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar ƙarshe wa qama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka ga wadanda suka cancanta a bai da aka ce wa ata zakata ya bayar da zakka bayarwa kadai ba ta zama tabbatacciya sai in ka bayar ga waɗanda shari'a ta ce a ba to shi yasa suka ce fi'ilan ata yana neman mafa'ulin bihi guda biyu ata zaidan malan misali ya bai wa zaidu dukiya kaga zaid mafa'ulul awwal kenan ko mal mafa'ulul thani to wa ata zakata ya bayar da zakka ga wa sun kace ana kaddar kalmar muttafiqa wanda yake tantancewa suwaye wadanda Allah yake sun tantancewa su bauta wadanda suka zo cikin fadin Allah ta'ala inna masalakatul fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal ghalimina fi sabilillah wa bin sabil fariidatan min Allah wallahu alim. Wato nan duka mutane guda takwas ko bangarori guda takwas wanda ko daga cikin su ake bayar da zakka. Da haka bayar da zakka ga waɗanda Allah yake a basu wa lam yakka illa Allah, kuma ya zanto bai tsoraci kowa ba a duniya sai Allah kadai. Mai wannan ɗabi'a masu irin wannan halayya fa asa ulaika an yakunu min al-mutadin, lalle ya kusanta waɗannan su kasance cikin shirye. Tabbas masu irin waɗannan su ne shirye. Da Abdullahi da Abdullahi ke asa duk da alarabcinta tana nuna raja'i da tsammani da sa rai, amma in ta zo a cikin alqur'ani tana nuna wajibi da tabbatuwar abu da hakikantuwarsa. Asa ulaika an yakunu min al-mutadin, tabbas lalle waɗannan za su kasance cikin shirye. Allah ta barka. Menene abin da suka aiwatar? Raya masallacin ubangiji. Raya masallacin ubangiji yayin da suka sabbanci da wajen sufa shine imani da Allah, imani da ranar ƙarshe, tsayar da sallah, bayar da zakka, da kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah. Sai Allah, wannan shine muhammadin da yake cikin aya wa lam yakhsha illa Allah. To menene bambanci tsakanin al-khawf da al-khashiyah? Domin ayar farko tana magana akan al-khawf. Inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni. Wannan aya ta biyu tana magana akan al-khashiyah wa lam yakhsha illa Allah. To shine malamai suka ce da al-khawf da al-khashiyah galibi suna tarayya wajen ma'ana. Sai dai kuma akwai dan bambanci a tsakanin su. Bambancin da ke tsakanin al-khawf da al-khashiyah. Shi al-khawf jin tsoro ne, wani lokacin kana jin tsoron abin da ka ma jami'in da su. Amma al-khashiyah kana tsoron abin da ka san cewa lallai ya cancanta a jikin ka. Ina fata an fahimta. Shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi ba a ce su masu ilimi suna da al-khawf dangane da ubangijinsu ba, sai aka kawo al-khashiyah. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن تكون صورة الله سوني العلماء. ونعلم العلماء. العلماء يعني العالمون بالله والعالمون بأذابه والعاملون بجنته والعالمون بناره وغضبه وإقابه. وإن تكون صورة الله كما تكون من فلل الأبنجد. لأن الأبنجد كان هذا حين الجنة يوم الإسرائيل. وإن تكون صورة الله game da girman azabar Ubangiji, abin da ya sanada a cikin wuta da nau'ika na azaba ga wanda suka saba masa. Waɗanda suke da wannan masaniyar kyakkyawan sani ba gurɓatacce ba, su ne za ka ga suna jin tsoron Allah. To kaga a dubu da an kawo al-khashiyah sai a kawo al-ilmu, saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan. Sun san halayyar, sun san ɗabi'ar, sun san kaza ɗin, ko sun san siffofin na kamala. To amma al-khawf ko da ba mutum bai saba wani lokacin za ka ga yana jin tsoron abin da ya jajirci ne. Kamar misali, kana cikin tafiya cikin duhu ta bi wani loko ba fitila, sai ka ji wani irin kara ka bar an baka kyaure, ka ga za ka fita a gobe. Duk wanda ya nemi da kai sai me ya faru, sai wallahi wani kara na ji ban nasu ba na fita. Yanzu ka ji tsoron abin da baka san ba me ya ba. Duk wannan al-khawf shi ne bambancin tsakanin al-khawf da kenan. Wannan ne ya fi cikar ma'ana, wanda ne kuma ya fi taƙaitacciyar ma'ana. Al-khawf ya fi zama ta'im ma'ana. Amma al-khashiyah ya fi taituwa kan galibi ba a wa kowa khashiyah saiwa. Amma al-khawf kuma ana yin harga da wani Allah. To shi yasa tunda ana yin harga wani Allah sai mu kasa shi kake kaza. Idan na Allah din kar aiwa wani Allah. Wancan na wani Allah din gaga ya tafi shi Allah kuma ya tafi. Annabi sai in ya ka ba wani gaba ne. Kaga ya yi tsoro ga wani ma. Amma da kace yayi tsaka. Ina fata kun fahimta. Amma al-khashiyah babu yanda za a yi ka samu cewa mumuni yana da khashiyah ga wani Allah, dole sai ga Allah ke da. Amma al-khawf ya yi wa lillahi ya yi wa sai sai da ka mu mun in za su fanta su tsoro in dinsu abin nan din nuna kamar da imani sai a kawo al-khashiyah wallazina hum min khashyati rabbihim mushriku. Da ko malaiku da Allah ke la yasbiquna bil qawli hum bi amrihi ya'malun ya law ma baina aydihim wa khalfahum wa la yashuruna illa liman tada wa hum min khashyatihi. Da an kawo khashiyah, wannan khashiyah ta jirisu. Ina fata an fahimta. To bambanci kenan tsakanin al-khawf da khashiyah. Al-muhim wanda yake rayar da masallaci kuma ibadarsa ta zanto karbabbiya shine wanda ya tara wannan sufofin. Dan ka rayar da masallaci amma baka da sufofin nan, ko kana da wadansu baka da wadansu, har yanzu rayar da masallacin ka bai bace. Ubangiji ta laya kawo wannan aya tana cikin suratul tauba. dan mayar da mutane da zakaran maka wanda suna girma madaki su kawo ta daki su tana da abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga majiyarta daki da abu amma ko ba ka kada ta Allah da mana amma duk wanda yazo maka zai ce sha ya koshi a filin a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga gidansa amma ko ba tare da shi to sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi sai Allah ce a'a in dai raya masallaci ne na gaske ga wanda in ya raya sanin sa Allah shi ne wa man amana billahi farko mutumin da ya yi imani da Allah imani da Allah kuma da bangarorin guda uku farko imani da samuwarsa na biyu imani da rububiyyarsa na uku imani da uluhiyyarsa na hudu imani da sunayensa da sifofinsa man amana billahi wal yawmil akhir ya yi imani da ranar ƙarshe imani da ranar ƙarshe kuma ya shafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma nan take yadda da wannan gaba da duk imani da ranar ƙarshe abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama kaga za a samu mutum cikin kabari kuma ba san cikin kabari ba dai zai kasa za ta rufe shi za a daina ganin sa to wannan mutum da aka daina ganin sa za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar za a yi masa azaba in ya kace masa azaba za a yi masa ni'ima in ya kace masa ni'ima ayoyin Qur'ani sun yi isharar zuwa ga wannan hadisan manzon Allah sun nuna wannan yadda da wannan yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama yi kafirce ma wannan ƙaryata wannan kamar ƙaryata wani bangare ne na tashin kiyama ina fata kun fahimta to sannan abin da zai faru bayan an tafi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza da kaza in tilin faradin sauran al'amura duk wannan dole mutum ya imani shi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata ya tsayar da sallah to wanda ya kama ta salati yana da mana guda biyu ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi ko da ya kalli na sahabi sallah da kai wadan suka ta ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi sannan ya kawo duk abin da ake bukata na mustahabi wannan ita ce sallah mafi cika da an ce iqamatu salati wannan ake fara kallo ka ku kuma suka ce domin annabi ya ce ku tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana ne min iqamatu salati yana daga cikin tsayar da sallah inda za mu yi sallah ya kasance sahun mu bai tsaya ba har muke sallah mu tsare sallah ta yi ko ba amma mun saba nan ko mu saba ba a ce kenan koda abu wanda yake wajibi ne ba su kawo ba sawabin wajibin dakalar sala aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha to wannan wato dole ne mutum ya kawo su don dukkan suna cikin kamar salati wa kama salati ko da mustahabi ne dai mafi kyau dai ai sallar mutum da zanto kamar da zanto kamar ya fi kowane fasa wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yakfi illa Allah bi sadaqa wa sha'a wa qawlihi wa minan nas man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله شوف الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين الله ما تقول شيء ومن الناس تتمتع لأخوي من يقول آمنا بالله وانت ذاك جاشي مؤمن إيمان بالله أما فإذا أوذي في الله إذا أكتوت في سكن الله مريك وبنجدي سكن الدين المسلم kafare suka cutar da shi waɗanda suka jahilci abin da yake kai dan sabarkin shari'a suka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa kamar azabar ubangiji ma'ana fitinar mutane cutar su wasu sai ya mayar da cutar wadda mutane ke masa da musguna wadda suke masa daidai da azabar ubangiji yadda yake jin tsoron azabar ubangiji haka yake jin tsoron musgunawar mutane da zaran ya ke da mutum shari'a ya ga an musguna masa sai ya bayyana irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin sako don kar azabar Allah ta ci yanzu wannan ya ba da wani bangare na tsoro ga da wani Allah da Allah kasana da nasu ka azabillah irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai kar kaya ka shirke su kar a zarge su kar a san komai su ne su musulun su salin alam kuma kar a tafi jihadi don a cikin jihadi za ka yi hasaran rai za ka yi hasaran dukiya jihadi na iya saboda ma sakamakon gudun hijira ka bar garinka ka bar gidanka ka bar motocin ka je kana kwana a bukka to da haka ba ka san wani in mutane suka ce sai an ja su a ka za mun bari in dai ka zane haka sake masa ka za mun bari har yanzu ba su da komai kin sai sai mai hada a duki ita ma da Allah ta tsara nan ka azabin laki suna na gaje haka amma wala in ja'a nasrun min rabbik da wata nasara za ku ku musulmai ku ci nasara akan abokan adawa sai ka ga sun zo la yaqulun na inna kunna ma sai sun zo sai mu na tare da su amma lokacin da ake wahala ba sa tare da su amma in an ci nasara gari ya zo na lafiya suna tare da su Allah ya wani sallahu bi ala wa sallam al-alamin ba da matsalin cewa Allah shine mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane. Allah ya san wanda yake da imanin gaske, ya san mai imanin narfa ba ba imanin gaske, ya san wanda yake bauta ta masa bisa dike. Wannan nasu man ya'budullaha ala harfi wa in asabahu khairun nutma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah zalika hul qanubi. Wanda ke bauta Allah bisa dike idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci, ya samu ci gaba a rayuwa, shikenan ya gida musulunci. Lallai addinin musulunci addini ne na alkhairi, addini ne na riko da shi. Amma in an jarrabe mutane sun musguna masa, an kore shi daga gidan da yake, ko an kwace masa mata, ko an kore shi daga aiki, yana cikin daɗin rayuwa yanzu kuma ya samu canji. In kalaba ala wajhi fihi, sai juya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafirci. Dan jin tsoron musgunawa, kare rasa aiki, kare rasa kaza, sai bar musulunci, sai koma abin da yake. Sai Allah ya fasara duniya wal akhirah, zalika hul khusran mubin. Wannan ya tabi a duniya kuma ya tabi a lahira. Farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wajen su, sun tafi nan gaba ba ya da wata kima a wajen su, sun san ba ya da tabbatuwa kan abu, ba za su nazu da shi ba. Da haka irin abin da za su yi wa wani nasu su ba za su, sannan kuma ya tabi a lahira tunda ba ya da ladan komai a wajen. Dan haka dai addinin musulunci idan kai riko da shi, dole sai ka samu musgunawa daga wajen wanda ba su yi riko da musulunci ba. Haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu musgunawa daga wajen waɗanda suke kan bid'a, ko da kuwa sun yi da'awar musulunci. A wani lokacin musgunawar da ƴan bid'a za su yi maka kai da kake rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fi irin musgunawar da za su yi wa kafiri da yahudi ko nasara. A wani lokacin za su jujjuya da yahudi da nasara akan kai wanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ka da laifin komai sai dan ka ce ai sunna, su kuma suna son a rayuwa kan bid'a. Dole babu yanda za a yi, sunna kenan tana da tsada, ba araha ba ce. Abin nufi ba araha ba ce, karka ɗauka wani abu ne da dan ka rike shi kenan ba abin da zai faru. Za a zage ka, za a cuce ka, za a zalunce ka, za a yi maka kage kowane irin kage. Duk wanda ya ce zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya firya irin abin da ya samu na farko, shi ma sai ya sabe. Ba wanda ya fi kamala da sifofi na kamala cikin bil adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk cikin wani bil adama wanda aka taɓa yi da ko wanda zai zo nan gaba, ba mai sifofi na kamala, sifofi abin yabo, sifofi abin ala san ya barka albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka ba irin mudun da ba a yi masa nazari ba, da cin mutunci da aibatawa. Wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi fitr innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kuntum minas-sadiqin. Suka ce ya kai wanda aka saukarwa da wahayi, ya wanda aka saukar masa da ambato, kai ma hukaci ne, ka zo mana da mala'iku mana inda kake ne. An zarge shi da san girma, an zarge shi da san dukiya, an zarge shi da cewa ma shi mafaɗaici ne game da mata, dan me ya aure mata tara, yace sahabbansa kowa huɗu kar wanda yake. Ba irin zargin da ba yi wa Allah. To kai yanzu kawai sai ka ci bilis haka kawai, kana rike da sunna, ba wanda zai zage ka, ba wanda zai ma komai. Dole sai an yi gwagwarmaya. Abin da kawai ake bukata da kai, duk abin da za ka aikata ko ka faɗa, yanzu kana da dalili akai mai ƙarfi na farko kenan. Abu na biyu, duk abin da za ka faɗa ko ka aikata, kar ka yi don ka fusata wani ko don ka faranta wa wani, kana yi don Allah. Wani ya zai to ba za ka yi ba, to bai isa ba. Tunda dai aka kyale mai bid'a na yi, mai kirka na yi, mai bautar wuta na yi, dan na dai kuma na yi, to kai don me ba za ka kyale kawai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Don me ba za ka kyale? Dole ka sa kan gaske. Kar ka damu da zargin mutane. Amma wallahi duk wanda yake na jin tsoron zargi, to ba zai iya sunnar manzo Allah. Duk mai jin tsoron zargi, ko mai jin tsoron mutane, ƴan hayaniya, ƴan harbaci, su wuce titi suna zage-zage, suna hayaniya, ana dukan iska. To akwai wani tsoron irin wannan yake, sai ga zaman gaske ne. Ƴan bid'a yadda ka san hadlin ka ga haka yake, uhu da wuni, uhu za su tafi. In dai ka tsaya a kan sunna, wallahi sai su. Wanda ya zage ka daga nesa tsakanin ka da titi lori da biyu, idan ya zo ya ganka, ga shakunu, ga gemu, ga aswaki, shi zai ce salamu alaikum. Ba zai iya faɗa gaba irin ka wallahi, sai ya kallake, sai ya kallake gefe. Amma kana nan ba zai iya ba. Amma da ya koma gefe guda, za a tafi hankali, za a wani tafi hankali. Wanda duk ya ce a tafi hankali ba ya da hujja, ba ya da gaskiya. Mai gaskiya ce ake a zo a gwada dalili da dalili. Allah ya ce mata, Allah ya ce ga abin da sabbi suka rayuwa kai. Kai ka wuna ka. Wa inna aw iyyakum la lahadan aw sudal al-mujid. Dole mu da kai daina kan fasa. Amma ya rage mu auna akan sakinin Qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai. Mu ga waye ke kan Qur'ani, waye ke kan hadisi, waye ya saba musu. Amma kana san ka bi sunna, amma kana jin tsoro, ba zai yi ba. Wa an abi sa'idin radiyallahu anhu marfu'an inna min da'ati al-yaqini an turdiya an-nasa bi sakatillah. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة. An karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da adalci. Ya dingin hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace inna min ba'dhi yaqini an turdi an-nasa bi sakhatillah. Yana daga cikin raunin yaqini. Raunin yaqini kuma yana gadar da raunin imani. Yana daga cikin raunin yaqini, rashin sakankancewa da Ubangiji, cikakken sakankancewa. An turdi an-nasa bi sakhatillah. Ka faranta mutane rai yayin da ka kusa da Ubangiji. Ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce eh wani nagari ne, ta ko san wannan abin da kusa da Allah, wannan yana da cikin rauni. Wa an tahmadahum ala rizqillah, ko ka yabawa mutane kai musu godiya kan arzikin Allah. Ma'ana su baka wani abu sai ka dauka cewa baiwar ma kamar ta su ce ba Allah ne ya kaddara su baka ba, ka manta da Allah, baka musu godiya ba, su ka gode musu. Wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah, ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai baka ba. Ma'ana mutane sun hana ka wani abu, sai ka rinka zargin su, ka manta da cewa Allah ne bai kaddara su baka ba. Kar ka manta cewa da bayarwa da hanawa duk daga hannun Allah yake. Su mutane Allah ya sa su ne cikin su ne wasu tsani na abin da dogare ka. An bayyana ko in Allah ya sani wane zama tsani da yake, to abin daga Allah yake sai aka sa wane. Abin da yasa zaka gane wannan nan, in ya hana ka ma sai wani ya baka. In baya da rai yanzu yana da rai yana yi maka, ya mutu kana jin sai ji Allah ya kawo wani wanda zai baka. Ashe abin daga Allah ne, shi dan adam kamar indararo ne wanda abin zai biyo gare shi kawo mutu. In ba indararon ka ta ko ba sai ai na karfe, wani ba da karfe ba sai ai na ko nawa da iri ne ma dai zai zubar da ruwa idan ni. Ruwan daga Ubangiji shi indararo din menene? Wato ba. Ashe kenan wani ne mafi cancan da ka gode masa yayin da duka samu na rufi? Allah kamar ka tsarkan fali. Wannan baya hana ka yaba dan adam din. Dan annabi sai la ilaha illallah sunna. Yana da kyau ka yaba masa idan ya baka dai. Annabi sai duk wanda ya mai aikin alkhairi ka saka masa kai ma da idan aikin alkhairi. In baka da abin da zaka saka ya masa da shi, kai masa addu'a ta alkhairi. Gwargwadon yadda zaka cewa lallai kuma ka saka masa alkhairi ne masa. Wannan babu lai. Amma kuskure ne ka tuna da dan adam din kamanta da gundi. Inna rizqallahi la yajurruhu fil suhal. Arzikin Allah ta'ala kwadayi mai kwadayi baya jawo, in Allah ya ga dama arzikin zai zo. Wala yarduhu karahiyatu kari. In mai ci baya mai da ci baya, sai in Allah ya kaddara dama tana abin zai zo gare ka. Wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya kero shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wato Silatul Awliya na Abu Nu'aym, haka Imam al-Baihaqi cikin littafin Al-Asma' wa Sifat. Ana sai Muhammad bin Abdul Wahhab bai ambaci marwayatan sa ba. Wato Abu Nu'aym ne ya rawaito shi cikin Hilya, ha kuma Imam al-Baihaqi cikin Al-Asma' wa Sifat. Sai dai kuma hadisi ne da'if. An gane ku? Malamin suka ce ɗaiɗai kun ma'anarsa ta samu shiga cikin waɗansu hadisa, amma a jerin sai da yake aka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi. Ga hadisi ne, ga za mu ga wata ma'ana ta ce, wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man iltamasa ridallahi bi sakatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridan nas bi sakatin la sakatallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. An karɓo daga Aisha, Allah ya kare ta a gare ta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, dukkan wanda ya nemi yardar Ubangiji da fushin mutane, radiyallahu anhu, Allah zai yarda da shi, wa arda anhu an-nas, kuma ya sa mutanen ma su yarda da shi. Wa man iltamasa ridan nas bi sakatillah, dukkan wanda ya nemi yardar mutane ta hanyar fusata Ubangiji kuwa, sakatallahu alaihi, Allah zai fushi da shi, wa asqata alaihi an-nas, kuma ya sa mutanen ma su yarda da shi. An fahimta ko? Ake neman yadda wa zaka nema kenan kai bawa, zaka nemi neman yadda Allah ne ke da. Mutumin da duk ya nemi yardan Allah, to ko da abin da zaka yi din nan da ke jawo yardan Allah na fusatar da mutane, to karka damu. Mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi, ana nan bayan shuɗe wani lokaci za su zanto suna ƙaunar ka. Matuƙa suna san gaskiya. Dan a dabi'a gaskiya lokacin da ta fito ba kowa ne ke jin ta ba. Lokacin da ta fito wani zai gaba da kai, wani zai kika, wani zai fatan ina ma ka mutu. Wannan duk saboda ya jahanci abin da kake kai na gaskiya. In ka jure, ka kyautata da mu'amala, ka riƙe gaskiya, ka faɗi gaskiya, ka aiwatar da gaskiya, nan da shekara ɗaya ko biyu, sai zan lazi zai na tobe na huwa da wajen ka annahu, sai ka ce wanda yake kin ki jiya ya zanto yau kine mai ƙaunar ka. An fahimta ko? Amma in kana jin tsoron tsangwamar da zai maci da sauran mutane, sai ka ce to bari in sassauta. Me ne cewa sai an bi sunna, ka sassauta ka bi al-islamul a'am,
wato ga magarin musulunci wanda kowa ma ke dan gori dan boka duk ba tana da awon shi da malamin sun da mai rubutu sha da mai layu duk ba tana da
wani ma ku kawai
al-islamu a islam musulunci a jumlace
dan saboda karkawa ne kamar ka zaka bi sunna san ba mai ka
to wannan ka kana neman yaddan mutane ta hanyar fasata ubangiji kana abin da kai ka san baka da dalili a shari'a amma wai dan saboda kar mutane su ji sai kai to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutanen su fushi da kai shine sakamakon amma in ka nemi yardar ubangiji ta hanyar fushin mutane kai ba ne su bane su fushi amma su ne kawai suke fushi dan ka saba musu magana ka ba irin tasu ayyukanka ba irin nasu yadda kake gudanar da rayuwarka ba irin nasu ba su suna yaki halal yaki haram kai kuma yaki halal ne kaulan wahida kaga dole zan sani kai kace abu sunna su kuma suna ganin za su iya yin bid'a kai kace ai kaza su suna ganin ba za su kaza ba yanzu duk abin nan da kai tsakaninka da Allah ne man yaddan Allah kake ba kai bane da su fusata amma shi dan adam in ta sha bamban da shi ko wani kalle hula sai ya ce wai ko sha bamban to saboda haka a sakamakon ka sha bamban da su cikin maganganun su da ayyukan su da halayyar su da kasuwancin su da tunayyar su da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu to wannan sai sakin su zama mai sai su tambone ka yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda daya ya zo ya ce ni ban yarda da mabudi ba ni ban yarda da kaza ba ya fatanta gaskiya ko min tantance ta masu mukami irin nan sai su tambone shi inda za a samu dan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yarda da mabudi ban yarda da kaza kaza ba abin da ake baya da cewa kaza zan yi sai mutane sun tambone shi sauran ya kuma sai kaza za su fara fadan kaga in za ka yi gaskiya ba wai kai a zuciyarka kai bane dan ka gudu na mutane amma saboda kin mutane da gaskiya sai su ne sai su tambaye ka to wani yana da karfin jurewa kaga yana neman yaddan Allah ta hanyar fusatawa mutane to wannan yau da gobe Allah zai yi ciki ko mutanen da karshe za su bayan kwana ɗaya kwana biyu su ce kai gaskiya abin da wani take kai dinnan gaskiya shi ne gaskiya sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suke koyi da ke har zuwa tashin kiyama babban alkhairi ya taru da ya dace da yadda Allah da yadda mutane amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna to idan kana bin barnar zamanin ka za su kyale ka da mai maguɗi da mai maguɗi kowa jin haushin kowa yake dan dama ba ku haɗu ne kan ban Allah kun haɗu kan maguɗi shi yasa da malamin bid'a da malamin bid'a kar ka dauka cewa shi ciki ko suna ɗariƙa da ba su ciki amma wai ana wai a rufa asiri a rufa juna asiri a zahiri amma a cikin baɗi ne gaba za su ji juna saboda wannan yana son ya ga cewa a cikin ɗariƙan nan gaba ɗaya zan tonin ki da cewa wannan yana so a ciki ya zanto shi da cewa kowa ka su kawai kisa to kuma sai Allah ya kaddara dole wane ya fi wane karɓuwa wane ya fi wane mabiya wane ya fi wane muridai to duk wanda aka fi muridai fa sai ya jawo sun wanda suka fi kisa ko da suna tare ya kan ta farki dai irin na barna ko na bid'a to karshe kaga in ya nemi yardar mutane ya fusa ta ubangiji ya tsaya kan bid'a kenan Allah zai fushi da shi kuma su mutanen su zanto abokanan adawar sa a cikin ta farkin da yake kan bid'a ina fatan kun fahimta to shine abin da maza su zan sanin kike ba man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu dukkan wanda ya nemi yardan ubangiji ta hanyar kusata mutane wato yayi abin da zasu ji haushi shi ba manufarsa kenan ba dan neman yadda Allah amma su ne kawai suka ji haushi radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda anhu na mutane kuma Allah ya yarda da su gare shi wa man iltamasa ridallahi bi sakhatin la sakhata Allahu alayhi wa asqata alayhi na wanda ko duk yana niyyar dan mutane ta hanyar fasata ubangiji to Allah zai fushi da shi kuma ya sanya mutane su fushi da shi Allah ta'ala wannan hadisi rawahu Ibn Hibban fi sahih al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi cikin inda ta tallata ha kuma da Imam Tirmidhi ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya kawo shi da tsawon ma sama da haka yadda Imam Tirmidhi ya rawaito yace Muawiya Ibn Abi Sufyan shine ya aika da wasiƙa zuwa wajen Aisha Allah ta kare da aji yace da ita ina son ki rubuto mu wasiƙa ta musamman da zaki mun wasi ko ki mun nasiha kan wani abin da zai amfane ni talaika talaika talaiko me zaka faɗa ita wanda Annabi bai riga ta faɗa ba kana da abin da zaka yi wa wani nasiha da ji a duniya wanda Annabi bai riga ta faɗa ba ai asahun na wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asahun na sunna Annabi shine mafi nasiha mutane ga mutane da haka sai ka duba ta dogo sai kawai ka rubuta masa wannan wasiƙar kace zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan ayyake tace tace assalamu alaikum wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada sai ta kawo hadisi man yatama sallallahu bi sakhatin nar radiyallahu alaihi radiyallahu anhu arda anhu na ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس او تسيتي كنا وصلا اي خلاص دين وثيه لله وانا حديث ليه قلت فيه مسائل اشكين وانا بابي اكوي مسألو لي الاولى مسألة تفرقو تفسير آية آل عمران أتكلم من بابي من قت تفسير آية من سورة آل عمران. إذا سبحان الله تعالى إن ما زالكم شيطان يخوف أولياء ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة من سام تفسير آية من سورة براءة. إذا سبحان الله تعالى إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الثالثة مسألة أخرى تفسير آية العنكبوت من سام فهمت تفسير آية من سورة العنكبوت. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دوك الخامسة مسألة تبير علامة ضعف منغا علامة بكينونا لون يكيني ولون صورو ومن ذلك ينادي بسكيها تقوى هذه الصلاة وأن الأمر بدأك لأك أنبتا سكين حديث أبو سعيد الخدري سيوا ينادي بسكي لون يكيني كنيمير دم تانير فتاة وبنجيني كو ka yabawa mutane bisa ga arzikin da Allah ne ba su ci ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai kaddara ka same shi ba ka dauka cewa mutane su ka san an buto dana ababe guda uku bangane arabiya 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 na hudu an yaqina yabqu wa yaqwa yaqini yana samun launi haka kuma yana karfafuwa الخامسة مسألة تبير علامة ضعفه علامة بكينونا لوني يكيني دن ومن ذلك هنا لكسكاك هذه الصلاة وهو بلاوك لمكا أمبتكو وانا أمبتون سيجبتك السادسة مسألة تشدى أن إخلاص القوف لله من الفرائض للي شيطا شيء صورود من الله كي تيدى باكة تنظرم كواسيسي من الفرائض هنا تكيم واجب الضوء أبوه جاء أكفر للكامة السابعة مسألة تبقي ذكر ثواب من فعله girman lada na mutumin da aikata haka yake banta Allah da jin tsoro as-saminatu mas'ala ta takwas zikru iqabi man taraka a wannan babu mun fahimci an bato na ukubar wanda ya bar tsoro ma'ana yaji tsoron wani ba Allah ba cikin abin da ba a jin tsoron kowa akan sai Allah babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qaulihi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاكتوهم فزادهم ايمانا الايه رواه البخاري والنسائي وان بابي ده يكي مكانا دنگنه ده فضل الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين للي Allah kadai za ku dogara akansa in kun kasance ku mu'minin wa 'ala Allahi fatawakkalu ga Allah kadai za ku dogara in kuntum mu'minin in ku masu imani ne imani daga wannan babu yana magana ne kan tawakkali kuma tawakkali ne wani zai duniya ne kina ya wata da take to shi kuma tawakkali yana da bangarori guda biyu abu na farko ya shafi zuciya abu na biyu ya shafi gabai tawakkali rukuni guda biyu gari rukunin farko da ya shafi zuciya shine yaqinin zuciya ta kankancewar zuciya kancewa ba mai amfanar da ni kan abin da nake so in samu saiwa sai Allah ba mai iya kubutar da ni daga abin da nake jin tsoro din nan saiwa sai Allah to wannan abin da ya shafi zuciya ce abu na biyu da ya shafi gabai shine kazartar da gabbai za su yi idan kana son amfani kana son arziki kana son haihuwa kana son dukiya kana son kaza duk abin da kake so daga cikin dangin amfani yayin da zuciyarka ta kasance ba mai yin sa sai Allah to sai gabbanka kuma su yin masu wajen bin hanyoyin da Allah ya tsara wanda in an bi akan samu nasara idan ka dogara da dogaran zuciya kadai gabbanka ba su aikata aiki ba ba ka zama tawakkali ba idan ka tashi gabbanka na aiki ta himmatu wada kifi qadal asbab luko da sababban da idan an bi su a tabi'anta ana iya cin nasara amma zuciyarka ba ruwanka da Allah ka dogara da karfinka da yunkurinka da kazartarka bar yanzu ba ka dogaro ga Allah kun fahimta da kyau, dole sai an samu mai al'amura guda biyu. Lokacin da ruwan sama ya sauka, Ubangiji ta'ala ya sanya ruwan sama a matsayin sababi na fitowar mai rai, sai kake san amfanin gona me ya kamata ka yi, sai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka, kaga gabanka na aiki. Yayin da ka je ka shuka ka dawo gida, tsammaninka wannan himmar da ka sa wajen shuka ita ce za ta fito da tsaron ta zai nuna ko Ubangiji. To sai ka dogara ga Allah kai shi ne zai shayar da shi ruwa kuma yau. Dole sai da wannan ababen guda biyu, to ya zama tawakkali da kake. Idan kai ɗaya baka yi ɗaya baka yi tawakkali. Da haka kuskure ne mutum ya zauna, ya ƙi neman aiki, ya ƙi yin sana'a, ya ce ya dogara ga Allah, Allah zai ansar. Ai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da yana hana masa abin da ya ne. Dole sai ka tashi ka jira. Ai ko tuwon aka kawo gaban gaba sai kai motsi ba. A dole sai ka sa hannu sannan zai iya kawo baki ka, amma ba kawai ɗauko shi za a samu ka abinci ba. Ka ga dole sai kai mai motsi. Babu yanda za a yi ka je ka ɗebo amfanin gona daga gona ka zo ka ɗauke shi daga gona kawai zuwa tukunya. Dole sai ya wuce da zango kala kala. Zango na farko, zango na sussuka, bayan ka sussuka sannan ka yi fita, bayan ka feke ka tashi ka fito daga kai daban tsaba daban sannan ka zo ka je ka nika, bayan ka nika ka tankaɗe, bayan ka tankaɗe ka yi duk ka zo ka yi komai da komai. Wannan in ma ba za ka yi sussuke ba, in za ka yi sussuke zangon ya ƙara tsawon ka yi sussuke ka yi batutu sannan ka zo ka nika kuma ka tankaɗe. Duk wannan sai ta wani dukkan waɗannan asbab ne domin ka samu lomar da za ka ce baki. Yayin da duk ba ka yi riko da waɗannan al'amuran ba babu yadda za a yi lomar da za ka ce baki, to da za ka dogara ga Allah. Shi da waɗansu ragwaje sai su mayar da ragwancin su ne dogaro ga Allah. Su ƙi yin noma, su ƙi yin sana'a, su ƙi yin kanifanci, su ƙi yin makaneza, sun tsaya sun dogara ga Allah. Lokacin Umar al-Khattab an samu irin wani, suna zaune a masallaci suna ibada wai sun dogara ga Allah. Umar al-Khattab ya ce wallahi kai ya kuke, mai dogaro ga Allah shi ne wanda zai ɗauki irin shuka ya je gona ya shuka, sannan ya zo ya dogara ga Allah ya zo ya zubar da ruwa don abin da fito. Ita amma ba wanda ya zo zauna a masallaci ko kwanta a gida ya dogara ga Allah, ai kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko na azurfa. Sai kun tashi kun je kasuwa sai kun yi farin ciki kun yi noma. To da haka dogaro ga Allah din nan da wannan ma'anar tashi fitakkiya ibada ce da kaga anan gurin kenan. Duk abin da Allah ya tsara mata ne ya zanto sababin cin nasara idan an bi a samu kaza, ko sababin tsira idan an ba su daga kaza, sai ka bi wannan tsari. Wannan ibada zuciyar ta kuma ta fi kankance cewa sai da kaddara wa Ubangiji abin zai tabbata. Wannan duk ibada, wannan ibada ba a yi da kowa da da za ka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba, kan cewa shi zai maka kaza ko ya hana ka kaza, ya zama shirme. An gane ko? Yasa Allah ce wa lillahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah kadai za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne. Wanda suna cikin jerin ayoyin suratul ma'idah akan kisar annabi Musa da bani Isra'il da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Sannan dai kadai waɗanda suke ansa sunan mu'mine su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatan su tsorata. To menene dan abin nan wajen da kullu ku ma'ana bai kika ayar ba, wai za tu lay alaihim ayatuhu zadatu imanan wa ala rabbihim tin ma'al ja wa ala rabbihim tawakkalu, kuma suna dogaro ga Ubangiji. Sai far mun mune in an ambaci Allah sai zukatan su tsoraka, abin nufi da zaran an ambaci kofar Ubangiji sai su tsoraka sai su jira sako. Wai za tu lay alaihim ayat in an karanta musu ayoyin Ubangiji zadatu imanan, abin da duk aka faɗa da Ubangiji sai su aikata sai imani ya karu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah kadai suke dogaro. Wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, lalle duk wanda ya dogara ga Allah to Ubangiji ta'ala ya wadace shi, baya bukatun kuma ya dogara ga wani kai. Wa an ibn Abbas qala, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta kare da gare shi yake kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya wadatar da mu koma da Allah da abin dogaro. Qala ha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fil nar, ita annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka ɗauke shi aka jefa shi cikin wuta. Ba abin da yake sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, nan take ta Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahum al aktharin wa najaynahu wa lutan ila al ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ووحينا إليهم فيل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جو سبو دمي سبو دفت حسبنا الله ونعم الوكيل جو أكي ودم فت حسبنا الله ونعم الوكيل فارقو أكي سيانا ركوني برد كيوتا كسنتي سني أكي سنجا نواني في الكون abinda aka saba da zafi ya koma mai sanyi, wa salamun kuma sanyin ma na aminci ba mai shi tukawa ba, ana Ibrahim duka ga Nabi Ibrahim alayhi salam saboda faɗin hakkun Allah wani mulki, wa aradu bihi kaidan sun nufa ta kaidi ta kullu, Allah ce wa jalnahum al aktharin sai muka sanya su sune makaskanta ta bako, wa najaynahu wa lutan ila al ardh allati barakna fiha lil alamin, muka tsamar da shi da Annabi Nuhu alayhi salam zuwa ga kasar da muka sanya mata albarka ita baitul maqdis, wa habna lahu ita muka ba shi da shine ita, wa yaquba muka ba shi jika yaqub na tilatan tabi akan ka ka samu jika kana rai, wa kullan ja'alna salihin kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi dan salaha anan tana nufin annabi awai kowa salihin bawa annabi dan kuma yadda ya fada kan kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina, saboda haka ka ga kenan kullun da Allah zalimin annabawai wa dallan ma ayyun mutun ya haduna bi amrina, muka sanya su shugabanni abin yin koyi ina shiryar da mutane ta hanyar duk umarni, wa hina ila hin sirati wa iqama salati wa ita'a zakat, muka yi musu wayin ayyukan alkhairi sai da sallah da bayin zakat wa kamilur ra'adi mutun kan da bayi masu dokoki, aka muka kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa qala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada shine qalo lahu yayin da kika ce da shi innan nasa kad jama'u lakum fakshaw, mutane fa sun tantaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan ku tsorace su, Allah ke fazada su imani sai wannan abin ya kara musu imani da takawa, al-aya wato zuwa al-aya rawahu al-bukhari wa an-nasa'i, al-imam al-bukhari da imam an-nasa'i su dan haka ne tawakkali babban abu ne kuma ibadatu fi ibadati, an gane ku, dan haka ibn al-qayyim ke cewa tawakkali saboda girmansa sai a zo a hada shi da imani, aka hada shi da musulunci, aka hada shi kuma da ibada duk a cikin aya, aka hada shi da takawa a aya, an gane ku, ayar farko wa anallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kaga an hada shi da imani, wa qala musa ya qawmi in kuntum amantu billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, kaga an hada shi da musulunci, fa qalu anallahi tawakkalna rabbana la tadhallna bi dhalli qawmi zalimin, sannan ubangiji ta'ala ke cewa wa ilayhi yurja al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi, an hada shi da ibada fa'budu wa tawakkal alayhi, an gane ku, wa man yatakallahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, farkon aya ta tawa farkon kuma tawakkal, an hada shi da tawa cikin aya saboda girman al'amari ta tawa a tawakkal fihi matail, a wannan babu akwai matsaloli, al-ula ta farko anna tawakkul min al-fara'i wa fi tawakkali farilan cikin farilai, الثاني مسألة تبيو أنه من شروط الإيمان لأن هذا كتكين شرط الإيمان مثل إذن تومي توكلي إن باكر توكلي توكمر إيمان جيسان بجي دالة وعليه فتوكلوا إن دي حد كوم منين تكوي توكلي دالة ما نامو في بجي نمو كروم منين با. الثالثة مسألة تأكل تفسير آية الأنفال من جي تفسير الآية من جي تفسير الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ذو أكثر الآية. الرابعة مسألة تأكل تفسير الآية في آخرها تفسير الآية kadance wato a tafsirul ayati fi akhirha, tafsirul aya a karshenta wato ita tafsirin ayar ba a farkonta yake da inda ba lai kawo a karshenta inda lai kawo ba, dan farkon ayar inna almu'minuna yuzakkirullahu wajhal qulubuhum, anan kawai yasa tafsirin ko dole sai mun je wai za tulat alaihim ayatu zalimul iman imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Al-khamisa mas'alatu diyar tafsirul ayati talaqi, mun samu tafsirin ayar nan cikin suratul talaq, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. السادسة مسألة تسدى إذا مشأني هذه الكلمة إجرما وأن الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تسدى كلمة قلت وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في السدائي سيوا إتسي كلمة دعنا محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام دعنا إبراهيم عليه السلام سيكي أنفاني ليس إن السدائي لوك سندك ونسرني دعاك سنناني إذا أكا فرجي تاكا أكا تقول سردكي ونعمك فرازنا سنميت وأن الكلمة Allah zai samar da kai da samar da mutanen farko da suke amfani da Allah. Abin da muka fada ne dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kai kuskure Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum. Karan masallatai da kawata su shi ma yana daga cikin wato rayi masallatai. Rayi masallati da ma iri biyu ko abin da gina masallati iri biyu. Farko gina shi a sami wurin da yake yake cikin mutane daga zafin rana daga ruwan sama daga sanyin hunturu. A samar da haske a ciki idan ana karatu dan saboda kore duhu sama idan ana karatu da dare duk wanda na cikin rayuwar masallaci kace na farko rayuwar masallaci na biyu shine rayuwar masallaci da ibada ko da wannan lokaci shi na biyu shi kuma muhimmanci saboda na farko matsalati idan aka yi yadda zai rike mutane daga zafin rana ko da ba a kawo cikinsa ba yake dafiya ma rashin kawo na rana suke kudai domin ba a san karin kayan zakar bata masali shi ne kawo an gane ku sai ya zanto cewa yana cikin cikin mutane ma gaban ibada kuma annabi ya nuna kawo da matsalati da ya masa ado din nan yana daga cikin alamomin tashin kiyama an fahimta ku karmin kamancin cibiyar da nasara saboda sun yi kawa da aiki ibada saboda shi ne da aka masallaci ko da kasala za a sa ya kamata a sa kala sai wanda ake za ta bayar amma a sanin cibiya a san a sa layi kulu nan a sa fara ya zanto kawa da masallaci kamar ana nema a saman tafi da shi haka a cikin masallaci ko da tanti za a yi aifanti iri ɗaya kar a yi kala daban-daban wannan baki wannan ja wannan kaza don zai ɗauke hankali sannan ko bai halatta a rubuta komai ba cikin bangu ba a rubuta komai cikin masallaci salati za a rubuta wadansu ayoyi na alqur'ani inna salata kana ala mu'mini kitaban mawquta wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada inna ma ya'muru masajida lillahi man amana billahi wal yawmil akhir kitar mutan na ayar ma ake sa zuci kan kawai gabaɗe duk wanda mai nan da cikin bidiyoyi na zamani da aka kawo abinda Umar bin Khattab yake ga injiniya lokacin da a saba cikin masallacin annabi yace iyyaka yace akinnan nasu min al-basar fa iyyaka an tusaffira aw tuhammil yace kai dai kare mutane daga zafin rana ba sai ka sa musu tsanci ba ma wani jako wani iri idai kawai rike sama inda rana ba ta rike shi yace ibada an fahimta ku amma wannan ba yana nufin wulakancin da masallaci ba dole a tsamsace shi daga datti a tsamsace shi daga yanan gizo-gizo a tsamsace shi daga dukkan wani abu mai wari kamar yadda kafin tsimmu na da kafin wannan uwa Allah saka masa alheri ya kawo wannan makon da ya wuce har wari yake dan kai kai shi saboda kowa zai tafi kafin sai zai taka har wari yake kaga irin wannan dukkan shi gara sai ma an yi kawai da barbar leda in ba an yi ba wala abun da yake kawai ba shi haka kowa zai zo ya tsira ta haka an fahimta da kyau amma raye masallaci mafi muhimmanci shine raye masallaci ta hanyar ibada ta aiki don saboda lokacin zafi babu laifi da haka ba ta kowa kai ba saboda akwai lokacin da zafi yake da yawa musamman a waɗansu nahiya yanzu masallacin Makka da Madina inda za ka shirya aiki tsawon minti 30 a lokacin aikin hajji ko lokacin aikin umra Allah ne kawai ya fi mutanen da su saboda ana yin matsanancin zafi ko mutane daga duniya daban-daban mutumin Indonesia inda yake sanyi mutumin kasar Kashmir yankin na kasar India inda ake sanyi wannan lokacin ruwa wannan na kudi biyu kafin gari ya waye ya raba kankara ka zo ka kawo shi ga ajin inda ba AC ai ka san ka tarar masa kai ana wannan zafin ina fata ku ya da ta gani yanayin masallacin da kika mutane ko shi akwai masallacin da mutane ba sa kuma wala wala ne kuma akwai sai kika saboda ko ba AC ba akwai inda lalle in ba AC za a ci kwarai ko dai akwai wani masallaci da muka je yola muka wa'azi da dare ina da shi da kuma mutane ba sani ba amma na kashi ina kamar nan ne farfadiya kamar zan fata saboda zafi matsalin kuma duk abin matsayi haka mutane an cika saboda shi ma kamar wani dan sai sai ba mulki wannan yake cewa wani ne ya fitar da zakka ya ahlus sunna sai baiwa masu sunna da masu bid'a amma har yi biyu masu sun masu bid'a kashi mai yawa ko masu sunna ya ba su kaɗan kaɗan har ya faɗa amma wani ni ba na buƙatar ya faɗa amma wani da kasa ta yi da kasa ta yi mana mai bid'a ai bai kafin ta ba gogor maya mai bid'a bai kafin ta ba yabo ai ba maganar ya fitar canta ko bai gani ta bai kafin ta ba ai wannan maganar ce ne ko bai kafin ta to kan tuni bai kafin ta ba shi da kaɗa yake amma lalle waye mutan tanta ta mun muni da kide shi ta farko da kide da dai shi ne bidar an ba shi da tsare da wuce ta farko sunna kaga anan wurin sai kuma mai sunna ta kanta sai da kuma bidar da ko da ka bashi zakar gare nan gaba dai shi ba zai bar bidar kaba da ka dai ko don lokaci ko wani mutum ana karrama shi a jashi a kisa ga gaban biyayya ta Allah da biyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dakewa ga mutum da ta farko sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke bidar a kanta ko alama wannan ba daidai bane ba amma sun zakka da aka yi magana sai wannan ba wani mutum bane ba indai annabi zan Qur'ani da hadisi ne sai amma shawara muke bayarwa kan cewa abin da yake mafi zama daidai shine ka dinki da wannan gidan da farko sunna kuma da wannan gidan da farko bid'a saboda kine bin bid'a zaka samu iri biyu ne ko mai bin bid'ar da yana bin bid'a ne dan ya da gaske, akwai mai bin bid'ar da ba wai da tilkan shi ba sai haka iyaye da kafin su kuma su malaman su da haka ko za a mutu da ni kamar irin wanda nayi kasa wata lokacin kamata wannan kuma yake cewa wani mutum da yake harkar kasuwanci daga bayan sai kasuwanci sai ya kuma sai ya koma neman karatu har kuma mutane suke ce da shi abinda ya yi laifi ya dangana neman karatu abu ne mai kyau kasuwanci kuma shi ma sana'a ce wanda za ka sayar da kanka ne dama idan kai kaɗai ne a abu yana da sauƙi ƙwarai ne don da kanka kowane irin yanayi na rayuwa ba kuma yadda kake amma matsalar shi ne idan kana da iyali ya daina aiki kuma za ka koma karatu ka zo kaji da cikin wani hali na in ba ka samu wani mai tsoron Allah bane da yake nauyin karatu wanda har yanzu ba mu da matakin wayewa sai ta wannan mu a nan Najeriya in dai kawai za ka koma karatu sai ka wa yanzu in ka samu wani mai tsoron Allah mai wayewa sai ka yi nauyin karatu ya duba ya ga na farko kana da fahimta a karatu ba za ka zama mai kudi bane a iska sai kuma ki dawo ne ba ka da fahimta a kana da matsayin cikin karatu da idan da za ka yi za ka fahimta inda za ka yi ɗaruruwan mutane ko dubban su za su samu da ilimin ka gaga ne ya kamata a samu waɗansu ɗauki nauyin karatun ka dan raya ta kai kamar raya a kuma amma har yanzu babu da wannan wayewa sai ga ɗalibin ilimi yana cikin matsalancin rayuwa ko mai karatun boko ko mai karatun addini wanda ya kamata a ce masu arzikin mu wadatan mu suna neman shawara sauran jama'a ko cikin malamai ko cikin abin da cewa a duba a cikin ɗalibai da ke neman ilimi wa aka hango cewa yana da hadasa yana da basira mutumin da inda za a samu mai kansa nauyi lallai za a yi wani ga wasu san malami ne da ke kara goma ko ko sha biyar masu zuwa to ya za a ci mutara rayuwarsa a ɗauki nauyin sai dai ya ci karatu ne saboda rayar shi kadai kila ya fi waɗansu mutum goma sai ya ci karatu shi kadai zai haddace abin da su ba za su gyara irin wannan zakka ne cikin jama'a jari ne ga al'umma gata ne ga al'umma ta samu irin waɗannan abubuwa irin wannan idan ka rayar da shi kuma ka rayar da gari guda ne ya ɗauki nauyinsa me yake bukata ci da sarka da menene a wata ila 2000 ila 3000 ila 4000 da dubu ko kaddara dubu ko dubu yake bukata a wata zai ishe shi biyan kuɗin makaranta da yin littafi cin abinci ci da sha yan sutura baya zuwa fallaka dai ne samu zai karatu dan shagon da zai zauna dama baya da iyali har ka fi kamar to shi kenan dubu ko dubu a shekara ya zama nan kenan a wata shekara ya nan da sai baka da mutum kana magana a shekara ya zama nan kenan duk wanda an ba shi dubu ɗaya kana da ya zama nauyi na dubu 48 to mu kaddara kawai mutum dubu ɗaya kana hudu in zai digiri ya zama nauyi kenan dubu 200 ko shekara da zai karanta medicine muna son mu samu ƙwararren likita yana da ƙwaƙwalwa ya karanta science zai je karanto mana medicine yana da ƙwaƙwalwa mai kyau kaga za mu rayar da al'umma ne cikin amma waɗannan kuɗin sai ga attajirai sun zo sun karkasa su ga mutane kowa mai mutu ne duk wanda ka kashe 500 a banza wannan naira 500 wannan naira 700 wancan kaza su ba su rayu ba su ba su mutu ba la ya mutu fiya wala ya haifi kai ba mutu sai ka dinka lekawa wala sana ya abin kiki kai ko baka bata da talaucin su wala sana zai yi wani abu to amma galibi abin da kake kallo wai yawan waɗannan muka ba ba amfanin da aka samu ba yayin da muka bayar yawan wanda muka ba wannan shi ne ba amfani ba yawan wanda muka ba yau shekara ina jin hudu kenan ba na mantawa sai ya kai shekara biyar ko shida da wuya a ce wata biyu sun wuce ana cikin karatu ne dai ban yi irin wannan maganganun ba yake yi ban Allah mutum ɗaya ne ya ansa akwai wani bawan Allah mai dubi wallah ma'aikaci ne ba wai babban dan kasuwa bane ma'aikaci ne dan albashi ne ya same ne ki zai yi takarar gwajin da ke a samu masa mutum ɗaya wanda zai karatu ɗin wanda ni na amince da ya ko ina yake ba wajen Amerikan ba na zo zan karu na bincika cikin ƴan uwa da ke karantarwa wanda ɗaruruwan mutane na karuwa da ina ba wani mutum Maiduguri ke taɓa karuwa da shi yana nan cikin Kano yana karantar da mutane dare da rana safe da yamma na ce ga wani na kai masa sunan sai ce na amince da shi sai ya ce kenan ya nemi adilikan ko ina in ya samu shi da dauki nan karatu ya samu ya dauka yana taimaka masa da abin da yake dai ba ya buwa fallasa 2000 ko 2000 da wani abu duk wata banda na da tsirrai banda na biyan kudin makaranta banda na kaza wannan na ce ya gama diploma ya gama ya fara digiri kuma ya kuma yin digiri duk sai kana ta fara su kuma zai kawo mu su ke kana za a biya ya ce da shi wannan muke kara mai gona ni kuma nabi na sasa abin daga ni sai ce Allah sai wannan talibin an bayo da yau yake faku da bani suna rubuta a gida ko da iyali na sun san wani sun wani a wuri kaza suka haje ko da na mutu dukkan ba wanda wannan hali ina nan da ta dubiya da rai wallahi mai kici ne dan albarki ka baka mai kuma alamin mu ke tijarin kuma ne zara an san boko da suke da kokolwa amma iyayen talakawa ne shi da ƴan masu kuma dolaye ne a cikin mutu kudi a gida da waje ba abin da suke iya shi ga ƴan hajiya ne ba zai je makaranta ma hajiya ta san da ta ci a gida kuma ke ba kai take ci ba haka akan ke masa kudi a kano capital a kai shi St. Louis a kai shi St. Thomas a dauke shi a kai shi ingila a kai shi ina ne dolo ne haka zai dawo da shi ba abin da ya je koyo zai kan barasa da ayan talakawa masu kwakwalwa ne zai kan wani su kawai iyayen talakawa ne kuma saboda shi wanda yake da kudin hannunsa bai san bai ba san me zai ba kai abin da kake nema akan talaka ne sai ka kasa yanzu idan ka tsaya wani dauki na wani karatu da kai a aikin banza ne ya za ki nayin karatu da zai bashi wani masara guda ɗaya ko biyu ilimi ga muhimmancin da komai amma mutane ba sa ganewa sai mutum ya kashe dubban kudi a iska da haka ni shawarar da nake bayarwa ƴan uwa in ba wannan muka koma ba wallahi za mu daɗe a nan ka samu rafi ma domin zai da aka ce ga wata cibiya ta al'ummar musulmi duk shekara a ce ɗalibi biyu kawai za a na cikin ikon Allah a hanarin tsuwa bayan wata mutum na farko a mai duk riba na cikin tafsiri muna cikin kwanakin tafsiri za ka yi wata semina a Imam Malik Islamic Center wata cibiyar musulunci ne wanda ana tajiri shi kaɗai gina ya kusa kuɗi sama da miliyan 70 makaranta da firamare da junior da senior secondary school da administration block da komai a tsakiyar wurin da kirista suke kiransa Jerusalem saboda gabas da yamma da kudu da arewa da kudu ya mallaki wajen takardakin kasa ba su sani ba aka zage shi da tsatuwar katanga sun dauka kamfani za a sai can sai da asuriyar masallaci ta kunno kai haka to a bana sai ne irin wannan jawabin aurin wannan akwai kungiyar wato Borno elder da tijan Borno wallahi suka tafi nan take suke ci yara ɗan secondary a ba su mutum 30 ko 40 zuwa karatu a jami'a in ban manta ba adadin 30 ko wani a makamancin haka wallahi cikin wannan azumi to irin wannan himma ko da lokaci shi ne wa'azi ba wai kaza da kaza ba meye himma meye masu aiki to abokan tafiya ba kawai wanda zaka zama aikata to ai kan fara kowa ya tafi ba abin da yake dudan da kaza aya cikin kabara sun gama biyan ta kammala aiki Allah ta kada alkai ne na yi da ajira al'umma da haka a kawo zami da wasu bakin al'umma da gane ta kawai Allah ta kada alkai kaza aya ne to amma me zami dan girman Allah me kuma mu kala himma ban ce ba mu da irin wannan namba muna da daidai ku da muke son ku tsarewa wallahi samu ruwan da kike karawa shi kan da karantarwa kwarin ruwa sai kaga abin da kike haƙa sana cin ruwa amma idan ba su ruwan da kike kike da tawa kaman ka bata cin ruwa amma gina al'umma ta hanyar ilmantarwa ba abin da yake wannan muhimmanci yanzu da ɗan boko da ɗan arabiya a ce duk shekara ta dauki nauyin mutum biyu ai ba karamin riba bane a ce a samu wata cibiya yanzu aikin ta ba kenan a kafa wata kungiya aikin ta kenan ko wani kwamiti aikin ta kenan kulawa da ilimi da ilmantarwa na ɗan duk Kano gaba daya ba mu da gane doctor kila sai gusa duk Kano sai gaba daya kila gane doctor mace kila sai ki kofi duk Kano gaba daya kuma nan shi da gudu mata nawa ake ci ra adadin mata a jihar Kano za su kai miliyan nawa wani kana ne muke sai sai da su da yan mata da kuma za nawa ake zuwa Kano kaza ne to ai na zamu je mu dauko yaran da suke zaka kware a zabo mun zuwa Kano ne to ai biyu ko ai nani so muke ki je ki karatu ki rika sai hijabi kina kaza musu kina yin karatu ko da ma abin ki kaza ko me za a yi a tamfar sallah za a yi ke dai so muke ki je ki amfani da police ki karanto wannan abu da gama ba a cikin zata ko wannan mu a cikin jami'ar bayar mu ne zamu je ne mata rigima a nemo mata a cikin jami'ar bayar ko a biyu ko a biyu ko a nan da ta shiga a san cewa ga wani organization ne mun yi da an zo wajen su tafi waye su fanta wani organization ne mun yi ai kuma ba zai wata ta je ta gama registration a samu secretary ko director ko wani mutum da yake cikin wannan organization din su ke su gabatar da ita wajen head of department cewa mun kawo ɗalibar mu ne su zo su yi karatu a nan jami'ar Maiduguri ko ABU ko kaza mun ne muke daukar nauyin ta kaza da kaza da kaza muna fatan za a kare kima da mutunci ta ko mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ga manufar mu ga abin da muke so mu kina jima mu ne sai da jima mu wannan sai mun aike ga ma hakan sai na karatu dan arabiya bai samu da dukkan shi yake karatu arabiya ba dan boko bai samu da dukkan shi yake boko yana san karatu yana da hazaka da zai karatu amma bai da koko ba ko mai tunanin ya tsino yin ko da kudin zakka ba wani bai tunanin yake kamar ku kire na lomba ya mai tambaya ta tafiya abin da ke cewa waya zai waya na son ilimin tafsiri kamar wace makaranta ya kamata ya shiga wallahi dai a Najeriya ne ba zan iya cewa ga wata makaranta da za ka shiga ba don ka koyi ilimin tafsiri ba zan yi sai babu ba amma ban san ta ban san ta ba makarantar da za ka shiga ka iya tafsiri a Najeriya ban san ta ba kila akwai mini ban sani ba rashin sani na ba zan cewa babu amma iyakacin sani na ban san ta in dai tafsiri ne bi ma'anar kalma tafsiri ya tafsirantu ban san wannan makaranta ba ka gane shi tafsiri ilimomi daban-daban ake bukata wanda suke gina tafsiri kafin ka samu malaka ta tafsiri Allah kallin sai ka tara waɗannan ilimomin farko wadataccen harshen larabci inda Qur'ani an saukar da shi da harshen larabci wadataccen harshen larabci ko ilimomi guda huɗu ne suke gina shi ilimin adab wato literature na larabci nahwu wato grammar kenan sai kuma sar wanda suna da alaka da juna sai balaga waɗannan al'amuran guda huɗu su zo su ba ka wadataccen ilimin larabci in ka ƙware su gaba ɗaya har da kallon kowanne kai zurfi a cikin sa gurgudan hali ana hawa muqaddara koda na hawa wazo zuwa al-awwal wa thani wa thalith ibtida'i kai kazo kuma kai sanawi al-awwal wa thani wa thalith ka karanta katsalon da koda nan ka tsaya ka samu babban makami cikin nahwu wutukar malamin da ya karanta da kai ya sa abin yake ko muqaddara ka karanta ajrumiyya ko milatul iraq ka zo ka karanta katsalon da ibn hija wannan fadi ka samu da tantan wani abu dai a cikin nahwu na da idan ka zo balaga ko da ulumul balaga din nan sai sanawi ya karanta ta a wurin malami da ya kware za ka sami wani abu mubadi ilimin balaga adam kuma da tafan sa ga tunan daban-daban ya danganci wani malami zai karantar da kai wani littafi shi a zaukin sa tun da shi adam wato galibi abin da yake mabanin alal zauk dan dalan shi bai karanta suwa na iya baka littafin da malam wani malamin da ban yi ce ga littafi kaza saboda zauki ne shi adam to ka samu da kakan harshen larabci wanda ya kammala da ilimin da na biyu idan sun kai mahaddacin qur'ani wala alla ka haddace sama da rabin alqur'ani izu 40 zuwa abin da ko da bai haddace ba ko da izu 40 ne wannan zai taimaka maka saboda galibin ayoyin alqur'ani suna da alaka da juna za a kawo wata aya nan tafsirin ta cikin wata aya za a kawo wata aya nan cikanta abin da zai kara fasara maka ita kalma ɗaya ce a cikin wata aya da ke wuri kaza to in ce ba hadda dimi ne ba dole abin da bai dan baki ya da gaban kai za ka karanta a wuri kaga ba za ka samu tafsiri ba tarjuma kawai take amma ba tafsiri ba ne galibin mutum suke da kiyaye kaga wannan tarjuma take in za a cikin watan ramadan sai ga an sunke qur'ani kaga ba tafsiri ba ne ba ko izo a cikin mutum ya karanta ai ba tafsiri ba yanzu ba abu da kawai tarjuma take to ayat da ke gaban ka ka fasara ta zuwa Hausa da ayat da ka fasara ta zuwa Hausa ba wata alaka tsakanin da sauran ayoyi ko hadisi abin kawai kike jiya mutane fasaran kalmomin larabci zuwa wannan ba tafsiri bane ba tarjuma ce wallahi a ilimin ta wannan tarjuma ce ba tafsiri bane ba to kage idan to mutune da Qur'ani haddan alqur'ani hadda wanda take mai dan kwari da koya dai ka fuskan go ayoyin da su to wannan zai taimaka maka wajen ilimin tafsiri dan kana da damuwa akan hadisi damuwar ka akan hadisi shi ne sai ka gane kitabun tafsir cikin Bukhari kitabun tafsir cikin Muslim kitabun tafsir na Imam An-Nasa'i da sauransu waɗanda wannan hadisai ne aka tara wanda suke fassara waɗansu cikin ayoyin Al-Qur'ani. Kana da mabada dangane da abin da ke hadisi. To ilmomin da suke haɗuwa su yi tafsiri, ilmin harshen Larabci shi Qur'anin tafsirin harda da tafsirin qira'at, sannan kuma ilmin usulul fiqh wanda zai taimaka maka wajen sanin ka'idoji. Tunda ka'idoji tana cikin dubiya cikin wanda tafsirin zai kawo maka ka'ida, in maka taɓa karanta ta ba ilmin usulul fiqh sai ka rubuta, ba ka san ko me aka ce ba, yare ne yayi wuce. Sannan tarihi wanda zai baka waqa'i, wannan aya ta lokacin daukar ta ne a lokacin kaza a daidai lokacin da abu kaza ya faru, waqa'i, saboda dan ayoyin suna da alaka da wasu waqa'i abubuwa da suka faru. Dan haka kenan ilmomi ne da yawa suka hadu suka gina shi tafsiri kansa, ba ilmi dai bane. To wannan ilimin za ka same shi ne ta hanyar mataki mataki, ba za ka rasa wanda ya kware da Larabci wanda za ka koya wajen sa da ka'idojin Larabci, ba za ka rasa wanda ya kare tafsirin fiqh ba ka koya wajen sa, ba za ka rasa wanda ya iya hadisi bai ta mabada da ilmin hadisi ko da matsalar hadisi da kaza da kaza da kaza. Wannan mabada din idan ka same shi can da can da can, to sai kuma ka sami malamin da yake ya dace a wajen tafsiri, wanda zai rike tawarka da littafin da ya kamata ka rika nan da nan. Karanta wala ba ka fahimta ba ya roƙi, karanta wala ba ka fahimta ba ya roƙi, amma misali ka lokaci kai da kuli da kike yi sai ka dauko dalalai ne ko biyu ko uku, sai kuka zo muke dalalai ne ko kuna karanta aya ban sanar da Hausa ko karanta aya ban sanar da Hausa ce kala biyu mun saka ka tantance kai da kuli a tarjuma ko kuma ba ta kuli ne, wannan tarjuma ce ta dade kun kalmomi zuwa da Hausa, amma idan zamu tafi ai kaga shi kana dai ba za mu gama ba, ai da in gama shi kana dai ko da kullum muke yi in dai tafsiri jama'a al-kalima za mu tsaya ne ko wata aya ta tafi abin da yake da alaka da ita. Saboda haka ba zan iya ce maka ga wata makaranta ba wanda na san za ta ba ka ilimin tafsiri ta yadda in ka fito ka ji ka iya tafsiri, duk inda ka ji za ka samu waɗansu ilimomi ne waɗanda za su taimaka ma ka san ilimin tafsiri, amma ba a ce ka iya tafsiri ba gaba ɗaya dare. Sai yanzu ka ga College of Quran Studies da ake da ita a nan ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar Kano, ka ga kamar matsayin secondary, banda tafsiri ɗin kuma akwai ababe da za a dama da za a baka da sauransu. To wannan za ka san wani ɓangare na tafsiri wanda zai taimaka maka inda za ka zo ka zanto cewa course ɗin tafsiri tafsiri nan gaba, wannan zai taimaka ma. To amma idan ka gama ta ba ka ga makarantar gaba da secondary a Najeriya wanda su damu da ɓangaren Qur'ani, za ka gani kula wajen sun ne ko ka je bayar wani basi ko ka je ABU zai ko ka fasa kowa ya ka je karanta ko Islamic Studies ko Arabic, a ciki babu wani abin da aka tsara. An ga ta tsauna a kwanaki shekaru biyu ko uku suka fita za a buɗe wani kwas da ya shafa Al-Qur'ani a bayar, an sha yin wannan alƙawarin ba adadi sun sha musu ba ba a yi su ba. To dan su ba ka baka da gaba da wannan annabi, in za ka je gaba da wannan sai dai ka tafi Saudiya ke ko jami'atul imam sariya ko jami'atul muslimin ta Madina. To anan gurin a department na Qur'ani, Qur'ani da Islamic Studies za ka karanta wannan ko jami'atul imam nan ma akwai wannan ɓangaren, ummul qura ma akwai wannan ɓangaren, ko kuma ka je Sudan akwai jami'atul ummul durman ita ma akwai ɓangare da ya shafi tafsiri da qira'a, wannan mutum zai iya nan gurin, ko mutum ya je Azhar akwai ɓangaren da ya shafi wannan. To waɗannan su ne wuraren da na sani da suke da makarantu na gaba da jami'a wanda suke sun damu da Qur'ani, zan lafas da Qur'ani tafsiri abin da ya shafi qira'a da tafsiri. Amma a dinnin Najeriya ba a tafkan ta gaba da sun da rafa ba ne, wanda suke fitan da kuma kinanan kullum da Qur'ani da sunan ta abin da ita kanta kuma tana kamfar wato ainihin malamai. Da haka dai galibi yanzu idan mutum zai tafsiri sai dai ya gino akan zuhur shakhsiyya, kokarin sa nake kadai tare da shawarwarin ɗansu malamai da ya yarda da su ya amince da cewa sun san wani abu ɓangaren tafsiri su da jagoranci. To ta nan gurin da wannan kokarin sai ga Allah ya sani albarkacin abin da mutum ke karantawa har ya fahimci wani abu. Wannan littafin da aka yi ko ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba, don haka ba zan iya magana a kai, amma dai zan duba shi insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa. Wai tambayoyi 25 akan tariƙa da izala ban taɓa karanta su ba, ina karanta daga baya na faɗi mai na gani a ciki ni dai ko na kuskure. Assalamu alaikum.